إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkan mu da sake saduwa a wannan majalisi. Na karanta Kitabul Jami' daga cikin Kitabul Kafi na al-Imam Ibn Abdul Barr rahimahullah a wannan masallaci mai tarar albarka, masallacin Indimi Islamic Trust a nan garin Maiduguri. Yau muna shida ga watan Juma'atul Ula shekara 1442 bayan hijiran Ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wanda ya dace da 20 ga watan 12 shekara 2020. A darasin da ya gabata ba mun ci gaba da bayani ko mun ci gaba da karanta bayanin malam akan birrul walidaini, yi wa iyaye da'a da kyautata musu da kaucewa duk abin da kan iya bata musu rai. Karshen abin da muka karanta shi ne fadin malam, wa haqqun alayhima an yu'inahu ala birrihima bilini janibihima wa irfaqihi bi dhati aydihima. Bayan malam ya kawo haƙƙokin iyaye akan ɗa, sai kuma ya kawo abin da ya kamata iyaye su yi wajen taimaka wa ɗansu ya zamanto mai biyayya a gare su. Wa haqqun alaihima, haƙƙi ne akan iyaye guda biyu. An yu'inahu, su taimaka wa ɗansu. Ala birrihima, akan yi musu da'a da kyautata musu. Dame za su taimaka musu, bilini janibihima, da saukin halinsu da kaskantar da kai. Ma'ana linul janib shine at-tawadu, mutum ya zama mai saukin hali, mai kaskantar da kai. Mun yi bayani akan wannan irin yadda wasu iyaye suke da wuyan sha'ani. To kaga, in ba mutum Allah ya bashi hakurin gaske ba, sai wannan ya zama sanadiyar kauracewa iyayensa ko bijire musu, sai ya shiga cikin hatsari. Wa irfaqihi, da amfanar da shi, bi zati aydihima, da abin da ke hannunsu na arziki na duniya, alheri, dukiya. Idan Allah ya hore maka kana da ƴaƴa, to ka ba su daga cikin wannan dukiya, wannan zai taimaka musu su zama masu biyayya a gare ka. Domin ɗan adam an halicce shi, ko kuma yana daga cikin ɗabi'ar ɗan adam son wanda ya kyautata masa, ko ba wanda baka san shi ba, in yana kyautata ma zaka so shi. To balle ko iyaye, to iyaye yara suna gani iyayen suna da hali, suna da dukiya, suke taimaka musu, ba sa kyautata musu. Domin inna Allah yuhibbu an yara athara ni'mati ala abdihi, Allah ya hore ma, amma ƴaƴanka da ƴaƴan wadanda ba su da shi duk ɗaya ne, kaga anan baka kyauta ba. Ba wai ana nufin ka rika bai wa ƴaƴanka su rika alfahari akan wasu yaran ba, ba wannan ake nufi ba. Amma alal aqalla su ma su fahimci cewa mahaifinsu yana da arziki, Allah ya hore musu. To idan mutum ya yi wannan, iyaye idan sun yi wannan, sun taimakawa ‘ya’yansu wajen yi musu biyayya da da’a. sai malamin shi gaba da cewa fa ma wasala al-ibadu ila ta'atillah, bayi basu isa ga yiwa Allah da'a ba, ma'ana mu'minai waɗanda suke bautawa Allah, waɗanda suke bin umarnin Allah subhanahu wa ta'ala, tun daga farillai zuwa nafilfilu, sallah da kake yi, azumi da kake yi, zikiri da kake yi, sadaka da kake yi, duk wata ibada da mutum yake yi, abubuwan da yake ayi kana yi, abubuwan da yake a bari kana bari, baka isa ga wannan ba, bayi basu isa ga wannan ba, wa da'i fara'idi da kuma sauke farillan Allah, da aikata farillai, da yin farillai abubuwan da Allah ya farillanta su, mutane basu samu sun yi ba, basu isa ga wannan ba, illa bi aunihi lahum, sai da Allah ta'ala ya taimaka musu ala zalika akan yin wannan. Sallah da kake yi akan lokaci, sallah lokaci biyar, taimako ne daga Allah, taufiki ne daga Allah. Idan azumi ya zo duk tsananin rana, duk zafin rana, kana azumin baka fashi, baka karya azuminka, taufiki ne daga Allah, taimako ne daga Allah. Allah ya hore ma dukiya ka je kai aikin haji, Allah ya hore ma dukiya, duk da irin yadda ɗan adam ke son dukiya, ka danna zuciyarka, ka fidda zakaka bayar ga waɗanda suka dace, taufiki ne daga Allah. Tana yawan ambaton Allah, taufiki ne daga Allah, ma'ana ba ƙarfinka bane, ba dabara taka bace suka sa ka iya wannan din, an gane? To malam me yasa ya kawo wannan din, me yasa ya kawo wannan jumla, fa ma wasala al-ibadu ila ta'atillah wa ada'i fara'idihi illa bi'aunihi lahum ala zalik, me yasa ya kawo wannan? Na'am. Eh haka ne, ma'ana ba wanda ya isa yi aikin alkhairi sai idan Allah ya taimaka masa. Kuma iyaye, sallah da kuke yi, azumi da kuke yi, zikiri da kuke yi, ba zabinku bane, ba ƙarfinku bane, taimakon Allah ne. Saboda haka ku ma ku taimakawa ƴaƴanku, wannan shine magana. Tunda kai ma an taimaka maka, Allah ya taimaka maka wajen bauta, wajen sallah, wajen azumi, wajen zikiri, wajen aikin alkhairi, to kai maka taimakawa ayyanka, wanda shine magana. To shi yasa ma ai kullum ana addu'a ihdina siratal mustaqim, ihdina siratal mustaqim, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. To shi yasa yana daga cikin azkar da ake bayan sallah, Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadati, duk bayan sallah dhikri da zakai, bauta da zakai, kyakkyawar bautar da za ka yi, ka gode wa Allah, duk wannan sai ka nemi taimako daga Allah subhanahu wa ta'ala, sai Allah ya taimaka maka. Shi yasa Annabi Sulaiman alayhi salam da ya roki Allah, wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di, ya Allah ka bani mulkin da babu wanda zai samu irinsa har ai tashin duniya, ai tashin alkiyama. La yanbaghi li ahadin min ba'di, Annabi Allah ne ya yi wannan addu'a, sai Allah ya taimaka, Allah ya amsa masa, ya samu mulkin da ba wanda zai samu irinsa har a yi tashin alkiyama. To amma da ya samu me yace? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya, ya Allah ka kimsa mun, ka yi mun ilhami, ka taimaka mun in zama mutum mai godiya gare ka. To shi yasa da yawa za su samu ni'imar Allah sai su kafi cewa ni'imar Allah, don ba su samu agaji daga Allah ba. Allah ya maka ni'ima, Allah ya maka baiwa arziki, wannan ni'ima ce. To ni'imar da ta fi ta, Allah ya taimaka maka ka zama bawa mai godiya. To shi ne malam yake cewa anan, ya haƙƙi ne akan iyaye su taimakawa ‘ya’yansu wajen su zamantu masu da'a a gare su. Yana kar ya zamantu iyaye masu yin mummunan addu'a akan yaransu, duk laifin da za su yi maka, duk laifin da ɗanka zai maka, ka zamantu mai haƙuri, domin addu'ar iyaye Allah subhanahu wa ta'ala yana amsawa daga cikin abubuwan da su yi makawa yi wa iyaye da'a abin da ya shafi ƴaƴan mutum ya tuna da falalar yi wa Allah yi wa iyaye da'a mutum ya tuna da falalar yi wa hadisai da yawa sun zo akan wannan sun kusan da kuma mutum ya tuna da hatsarin yi wa iyaye wato saba wa iyaye in ka tuna wannan wannan zai taimaka maka wajen yi wa iyayenka da'a da kuma karanta tarihin magabata irin yadda suke yi wa iyayensu biyayya tun daga kan annabawa kamar annabi Isma'il alayhi salam kissarsa da mahaifinsa suna nan da yawa sannan kuma kamar da malai kawo iyaye su tashi da haƙƙin yaransu ɗanka yana ƙarami ka tashi daga haƙƙinsa ka karantar da shi ka sa shi makaranta ka ciyar da shi duk abin da ya kamata ka yi masa idan ya girma zai tausaya maka zai maka da'a amma ka watsar da shi ka watsar da shi ba ruwanka da shi dan ka rabu da mahaifiyarsa wasu idan suka saki mace shikenan su bar matar da dawainiyar yaran gaba daya ba ruwansa yake fiye su babu ruwansa kamar shi baya kamar ba shi ne ya haife su uwa ta yi dawainiya ta sha wahala akan yara su girma to yara idan suka kaurace masa sai ce yaran nan basa bane girmana na mahaifinsu to kai ka ba su haƙƙinsu na yara sun da suna ƙanana ai baka ba su haƙƙinsu ba saboda haka duk wanda yana so yaransa su girmama shi sun da suna ƙanana kai maka ba su haƙƙinsu sannan kuma ka nuna wa yaranka tun suna ƙanana matsayinka in kana so yaranka su yi maka biyayya ka basu ladabi ka nuna musu girmanka misali kana zaune yaro ƙarami sai ya kira ka da sunanka Muhammadu kuna wasa da shi sai kai dariya ka ce kai baka kyauta ba kamata ka ce kai wane kar ka ce haka nan gaba ka ce mun baba in su wasu suna ji Muhammadu ko Ali sai yaro sai ce Muhammadu ana kiranka zai iya faɗin wannan to ka kira shi wasu za su iya faɗin wannan amma kai nan gaba ka ce mun baba kada ka ce Muhammadu misali an kawo abinci kana zaune da yaro karami ko ɗanka kafin ka sa hannu sai ya sa hannu sai ka ce masa nan gaba idan kana tare da ni kada ka bari sai na yi tukuna kai kai in kana zaune zo ya tsallake ya wuce yace zo nan gaban ka zo kada ka tsallake ni an gane to kai za ka nuna masa girmanka kana zo yana zaune a kofan gida ka zo daga kasuwa ka yi wuce fanni ka zo yana zaune a bakwasa suna hira sai kai faki ne mota sai ka ji kamar leda 61 karama ce ba nauyi bari in riko kayana ka riko kaya ka shiga gida shi yana zaune yana kallon ka bai taso ya zo sai baba ya karbo kayan ba in ka shiga gida ya shigo sai ka kira shi wane zo da zu da na zo kuna zaune ka gani ko ba ka gani ba na gan ka baba ka ga leda a hannuna na gani amma dan me baka taso ka karbo ledan ba nan gaba idan na zo duk abin da ka gani a hannuna na zo da shi zan shigar da shi gida ka tashi ka karba ka nan gaba sai ya wannan ka zo gida ba gansu na kaje na ji ka nemi izini na to kai zaka nuna masa matsayinka amma idan baka nuna masa matsayinka ba ya girma baya girman maka ka zo kana kuka yaron baya bani girma ai baka bashi tarbiya ba iyayen da haka suke amma yanzu ba haka muke ko uwa tana zaune a yarinya tana zaune a gida uwa ta girki ta zo tana wanke-wanke ita tana zaune ko uwa tana shara yarinya tana zaune an yi magana a yarinya ce karama to idan ta girma za ta nuna miki an fahimta saboda haka dole kai wato wurin mu nuna yaranmu matsayinmu su fahimci matsayinmu to duk wannan bayanai da malamin ya kawo yana nuna mana matsayin wato haƙƙin iyaye yana da girma haƙƙin iyaye yana da girma hadisai da yawa sun zo akan wannan malamai sun sha faɗa mana za a zabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai waɗanda suka zo za su yi manzon Allah mubaya'a akan hijira ko za su fita jihadi tare da manzon Allah amma manzon Allah ya maida su akwai sahabi da yazo wurin manzon Allah yace zan maka mubaya'a akan hijira mana zan yi hijira yanzu in tare tare da kai a Madina kuma zan fita jihadi tare da kai sai shi ina neman lada a gurin Allah sai manzon Allah yace iyayenka suna nan kudayen su sai yace eh dukkan su suna nan garin su sai manzon Allah yace kuma kana son lada daga gurin Allah lada kake so yace eh yace irji ila walidayka fa ahsin suhbatahuma kuma gurin iyayenka ka kyautata musu ka kyautata mu'amalarsu wani ma daga kasar Yemen ya zo sai ce sai manzon Allah ya tambaye shi kana da wani a Yemen sai ya ce eh na bar iyayena ya zo ne wato yana so ya fita jihadi ko ya hijira ya zo gurin manzon Allah sai ya ce dukkanin su da sai manzon Allah ya ce sun baka izini kafin ka to su suka baka izini ka taho sai ya ce a'a sai manzon Allah ya ce ka koma ka nemi izinin su idan sun baka izini ka zo ka yi jihadi to idan ba su baka izini ba ka zauna tare da su ka yi musu biyayya to shi yasa malamai suka ce hajji jihadi wanda yake tatawwu'i akwai jihadi wanda yake fardu ain a wasu halaye jihadi zai zama fardu ain kowa sai ya fito jihadi akwai lokacin zai zama fardu kifaya idan wasu sun fito shikenan ya wadatar to wanda ba su fita ba mustahabi ne a haƙinsu to a wannan yanayin babu izinin iyaye haramun ne ka fita jihadi sai sun baka izini yana da girman haƙin iyaye girman haƙin iyaye babu abin da za ka yi ka biya su babu abin da za ka yi ka biya su wani mutum ya gamu da Abdullahi bin Umar a Makka a dakin Ka'aba ana a Makka a cikin Ka'aba gurin tawaf ya goyi mahaifiyarsa yana tawaf da ita sai ga Abdullahi bin Umar sai ce ka gani daga Yemen na taho na goyi mahaifiyarta a bayana ina ta hidimata ina da wainiya da ita yanzu kana ganin na biya haƙƙinta wahalhalu da ta sha a kaina yanzu na biya ta sai Abdullahi bin Umar ya kalle shi ko numfashi ɗaya lokacin da take naƙuda baka biya ba numfashi ɗaya nishi ba numfashin abu nishi ba numfashi ba nishi sai tana naƙuda tana ƙoƙarin haihuwa nishi da take yi ko ɗaya baka biya ba kamar yadda Imam Bukhari ya kawo cikin Adabul Mufrad Imam Ibn Jawzi ya kawo cikin Littafin Sabirul Walidain wani mutum ya zo gurin Sayyidina Umar ya ce ya Amirul Mu'minin mahaifiyata ta tsuha ga ba lafiya har ta kai matsayin da ba ta iya biyan bukatan kanta ni nake daukan ta in kai ta ta biya bukatan ta kuma in wanke ta ina kula da ita na bar hakokina kullum ina kanta ina kula da ita kana gani yanzu na biya haƙƙinta yace baka biya haƙƙinta ba sai yace ah ni fa ba inda nake zuwa na tsare kaina fa kullum ina tare da ita in wanke ta in mata komai sai Sayyidina Umar yace da shi ai abin da kake yi mata kai ma sanda kana ƙarami ta yi maka ta wanke ma kashi ta wanke ma fitsari ta dauke ka ta baka abinci ta baka ruwa duk abin da kake mata yanzu ai ta yi maka sanda sana ƙarami yace bambancin ku shine ita sanda take maka wannan tana fata tana Allah Allah ka rayu amma yanzu kai kana yi mata wannan kana Allah Allah ta mutu ka huta sai su kana Allah Allah tsohuwa shekara 80 shekara 90 ka dauke kaita ka dauke ta ka kai ta bandaki ka wanke ta ka kawo ta kai mata wanka kana yi amma a zuciyarka Allah ya saka mutu ka huta to shi yasa baka biya ta ba domin ita san da take maka wannan tana Allah Allah ka rayu a hadisi manzo Allah ke cewa babu abin da da zai yi biya haƙƙin iyayensa sai idan ya sami shi bawa ya saye shi ya inta shi domin bauta hatsari ne bauta sai ta mai da mutum kamar dabba za a saida mutum a kai shi kasuwa a ajiye shi dan adam ne fa dan adam ne a ajiye shi an zo ana taya shi ana ciniki a kansa kana zo da hankalinsa yana zaune yana kallo wannan bawa nawa ne naira 200 a waya tsada sai a ce ka tashi a ga jikinka za a ce ka zo kai tafiya mu gani kamar dabba bauta hatsari ne to in Allah ya sa ba mahaifin mutum ko mahaifiyarsa suka zamanto mahaifinsa ya zamanto bawa ko mahaifiyarsa ta zamanto baiwa ka zo ka sayi mahaifinka ka ɗan tashi ta kariya shi amma ban da wannan babu abin da za ka yi ka biya shi kuma saba wa iyaye zurubinsa yana da girma kamar da zuwa hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam min akbarin kaba'ir yana da cikin manya-manyan laifi hukukul walidin saba wa iyaye kuma babu abin da Allah subhanahu wa ta'ala yake gaggautawa bawa uquba kamar abubuwa guda biyu in ji manzon Allah wato yanke zumunci da kuma zalunci zalunci wanda yake zalunta bayan Allah to galibi Allah zai nuna masa a ran duniya kafin lahira haka da wanda ya yanke zumunci musamman na iyaye wanda ya saba wa iyayensa ya shiga haƙƙinsu ya wulakanta su to galibi a nan duniya sai ya ga ba dani galibi to fuskoki daban-daban Allah zai nuna masa kafin magobe kiyama kuma duk wanda ya wa iyayensa ba dadi kamar din kai musu alkhairi aljazaa min jinsil amal kai ma ayyanka suke maka in kai musu ba dadi ka wulakanta su kai ma idan ka girma ayyanka sai su rama akan ka akan abin da kai wa iyayenka al-asma'i yake ba da labari kamar da imam al-kharaiti ya kawo cikin littafinsa masawi'ul akhlaq asma'i malamin na luga shahararre yake ta wani mutum ne yace ya fito yawo yace yau ina so in ga mutumin da yake wato ya fi kowa wajen wulakanta iyayensa ina so in ga irin wannan mutum ya fita yawo yana tafiya yana tafiya yana tafiya sai ya je wani guri ya tarar da wani tsoho yana jan guga babban guga a cikin daga rijiya tsoho ne yana jan babban guga wanda yake sai mutane da yawa sun haɗu za su iya su ja amma shi kadai yana ja da ƙir ga zafin rana sanda kuma an wani ya sa wuya a igiya a wuyarsa yana jansa duk da haka da bulala a hannun shi yana ta zane shi har ya fasa masa bayansa bayansa yana jini ga zafin rana ga yana jan babban guga ga an sa igiya a wuyarsa ana jansa kamar dabba sanda kuma ana zane shi da bulala har an farfasa masa baya sai ya tsaya yace kai bawan Allah wannan tsoho ne ga zafin rana ta sa masa wuya igiya a wuyarsa yana jan wannan guga wannan bai ishe shi ba sanda kuma ka bi shi kana zane shi sai ce bawan Allah karka damu wannan da kake gani nan mahaifina ne yace mahaifina ne yace ka sa abin da yasa yace abin da nake masa shi ma haka yayi wa mahaifinsa abin da kaga nake masa nan shi ma haka yayi wa mahaifinsa to shine ni ma yau nake masa abin da yayi wa mahaifinsa to shi yasa yi wa iyaye ba dadi kana gani ba ruwanka shi kira ka ba zaka amsa ba kana jin haushin su su hana ka abu ba zaka hanu ba to kai ma idan Allah ya baka tsohon kwana ka girma ka aure kai aure ka haihu yaran sun girma yaran ka za su yi maka abin da suka yi maka kai abin da kai wa mahaifinka aje mun tawo wannan anan ko wani ne ya kada mahaifinsa ya kada mahaifin shi ya mare shi sai sai lalle ko ni ma na kada mahaifina amma ni ban mare shi ba to haka abun yake to saboda haka mutun yayi eh hattara don gane da abin da ya shafi a hakkin iyaye yana da girman gaske da ya kawo yake cewa wa birrul jari wa ikramuhu min akhlaqi ahli ad-din wal muru'ati wa ulwi al-himmati wa birrul jari bam bayan mallan ya gama kyautatawa iyaye yi wa iyaye da'a sai kuma ya dauko maganar makoci wa birrul jari birru ma'ana al-ihsan birru ana ma'ana al-ihsan wa birrul jari ma'ana al-ihsan ila al-jari al-ihsan ila al-jari kyautatawa makoci wa ikramuhu da girmama shi min akhlaqi ahli ad-din yana daga cikin halayen masu addini wal muru'ati da mutunci wa ulwi al-himmati da masu himma mai girma duk wanda yake na kyautatawa makocinsa wannan alama ne cewa mutumin nan mai addini ne duk wanda yana kyautatawa makocinsa yana girmama makocinsa wannan alama ne shi mai mutunci duk mutumin da yake yana kula da makocinsa wannan alama ne cewa shi mutum ne mai himma an fahimta to waye makoci waye ne makoci eh waye ne makoci ma'ana akwai sabani kamar da zarami ke ice wasu malamai suka ce kudu da arewa da gabas da yamma za ka dauki gida 40-40 damanka dama da gidanka za ka lissafa gida 40 gida 40 duk makotanka ne hagu da kai za ka lissafa gida 40 duk makotanka ne gabanka gida 40 duk makotanka ne bayanka gida 40 duk makotanka ne ya fi karfin unguwai gida 40 kam 40 anan 40 80 40 anan 40 anan nawa 160 ba mutane ba gida kowane gida mutum nawa wannan shi ne ra'ayin wasu malamai akwai hadisi da ya zo akan wannan hadisin Abu Hurairah da hadisin na Aisha a cikin Abu Ya Musnad na Abu Musnad na Abu Ya'la amma hadisin bai inganta ba manzo Allah ke cewa kowane bangare gida 40 su ne makotanka to amma wannan hadisin bai inganta ba kuma ba za a gina hukunci a kansa ba an gane kuma a aikace ma yana da wahala ne gida 160 makotanka irin gidajen JRN nan yanzu daga nan inda muke dambuwa rajin wannan masallacin indimi zaka lissafa gida 40 zuwa ina zaka je ni yanzu daga nan zuwa gidan police commissioner ya wuce gida 10 ne 10-15 eh to daga nan in ka je har ka je ka wuce kusan depot ka wuce depot gida ma zaka je rob safety daga nan baya ina zaka je nan gaba har ka wuce ka tsallake muruga gari irin manyan gidaje ne na jihar gida 40 zaka lissafa ce makotanka gida 160 ko irin kananan gidaje irin a tsofin unguwanni ai yana da wahala daga sai wannan zancin yana da wahala kamar a malikiya suka ce makocinka shine wanda yake gidansa yana jikin a gidanka ko kuma yana gaban gidanka ɗan lungu ne haka ya wuce a tsakaninku ɗan ƙaramin titi ne ya wuce a angonku amma ne babban titi ne suka ce ba makocinka bane ko kuna kallon juna ko akwai kasuwa tsakaninku wannan ba makocinka bane ko kuma mutumin da yake masallaci da ya hada ku masallacin unguwa tare kuke sallah masallaci to mutumin na makocinka ne an gane Usman Alhamis kuce a makoci shine wanda yake gidansa yana jikin gidanka shine banda wannan ba makocinka bane kuma sun takura da yawa to Usman Alhamis kuce makoci shine abinda al'adan garinku za ka dauke shi a matsayin makoci shine makoci al'adan garinku wanda yake ba makocinka ba ba makocinka ba wani ina yake eh ina kusa da ungonmu ko yana ungonmu wani ba makoci na ne abinda al'adance za a dauke shi makoci shine makoci domin lafazin aljar a yazo a cikin alqur'ani والجار ذي القرب والجار الجنوبي يازو أشكين حديثا مزال الله صلى الله عليه وسلم أما مزال الله صلى الله عليه وسلم بيبين أشكين حديثي صحيح سوى مكوشي شيني كذا كذا أم بشي مطلق ده أبن ده شريع تابشي مطلق شريع بتسا مثلا قيدي با إيا كابا ذا أكوما غا الآدة kamar ciyarwa Allah ya ce ku ciyar da mata ta yaya zaka ciyar da matanka ba bayani za kuma al'adan gari a al'adan garin ku ya kuke ciyar da matanku da nan za a yi wani garin kudi suke bayarwa wani garin wani gurin za a dauko a so abinci za a yi a so daga waje a kawo dafaffe za a ci a gida wani garin kawo za a yi a bar su dafa to al'adan gari shi zai tantance to nan ma haka makoci ma abinda al'adance an dauki shi a matsayin makoci shine makoci wanda kuma al'adance ba dauki shi a matsayin makoci ba ba zai zamanto makoci ba wanda shine mafi sauki an gane malaka ke cewa wa ikramu da girmama shi min akhlaqi ahli din yana daga cikin halayen masu addini dan me malaka ya faɗi wannan domin girmama makoci da kuma kyautata masa addini ne Allah ya umarni da shi manzo Allah ya umarni da shi abu ne da Allah yana so abu ne da manzo Allah yake so wa abudullahi wala tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana wa bil qurba wal yatama wal masakin wal jari bil qurba wal jari junubi kaga Allah ya umarni da shi a kyautatawa makoci na kusa da na nesa أهديث ما زال لك ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره دون لي إيمان دا الله دلا نرتاش القيامة تو يكوت تا ومكو تنسى كذا أبو ينا دا علاقة دا إيماني إنك إيماني دا الله دا قسكي إنك إيماني انتي وزا أي تاش القيامة دا قسكي تو كوت تا ومكو تنسى تو كمان أنا تي وانا ينا واسر حكي مكو تنسى baya kula da makocinsa imaninsa yana da rauni an fahimta to shi yasa manzo Allah yake cewa wallahi la yu'min har sau uku ba zai zama duk kake mu'mini ba har sau uku suka ce waye yace man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu wanda makocinsa bai kubuta daga sharrinsa ba kullum kana cutar da makocinka makocinka idan ya ganka gabansa na faduwa in kai tafiya makocinka hankalinsa a kwance ran da aka ce wani ya dawo hankalinsa a tashi to kaga wannan baka zama wanda kake mu'mini ba ba gwaninta ba ne yin haka sai yake cewa wal muru'ati masu mutunci wannan shine halinsu taimakawa makoci girmama makoci kyautata masa wa uluwil himmati ma'ana wal himma al'aliya da himma babba himma ɓadaukakiya mecece himma himma ma'ana duk abin da wato ka yi niyya za ka yi shi abin da ka sa rai za ka yi shi ne himma an gane himma aliya kuma shi ne wato niyya ka kwara domin wato aikata ayyuka masu girma masu falala da kuma nisantar abubuwan da ba su da kyau kullum manar ka sa ranka ni aniyarka ta zamanta kullum kai dai kai aikin alkhairi kai abubuwa masu girma masu daraja kuma abin da yake na rashin mutunci ne ba aikin alkhairi ba sharri ne kullum a ranka ba za ka yi shi ba wannan shine himma ka kudurta a cikin zuciyarka kai aikin alkhairi abin da yake daraja ne abin da yake mutunci ne abin da yake ba alkhairi bane ba za ka yi shi ba wannan shine himma aka ce wani yana da himma a Hausa haka Hausa ake cewa ku himma ko da Kanuri haka ake cewa himma da Fulatanci me ake cewa himma kuma haka kuke cewa kun sace namu ko kace ah to ba namu bane to lafuzan addinin musulunci da yawa sun shiga cikin harsunanmu da yawa an gani mana mutum ya zamanto yana da niyya mai ƙarfi ko kwara na aikata aikin alkhairi da kuma nisantar sharri shine himma to duk irin waɗannan mutane wanda suke da himma himma kuma matsayi ne akwai wanda yake da himma aliya mutum kullum ya yi manya-manyan abubuwa na alkhairi wani kuma ƙananan abubuwa zai yi to masu himma aliya masu himma madaukakiya to halinsu yana daga cikin halinsu kyautatawa a makoci kuma hadisai da yawa sun zo a san kyautatawa makoci suna da yawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Abu Dharr idza tabakhta maraqa in ka dafa miya in kai miya a gidanka fa askir ma'aha to ka zuba ruwa miyan ya zama to yana da yawa wata aha jiranar sai kuma ka duba makotanka sai ka ba su ma'ana ko ka san miyan zai ishe ka ka kara da makota samu ya masa dubu kuma rashin kula da makoci ba shi da kyau duk wanda yana da hali kuma ba ya kyautata makocinsa ba shi da kyau ya zo a cikin al'adabul mufrad daga hadisin ibnu umar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa za a samu makota da yawa a gobe kiyama za su zo su rataya su kama makotansu su ce ya Allah wannan makocina ne ya hana mu alherinsa a duniya ya kai kara gaban Allah subhanahu wataala duk wanda yana da hali kana da hali amma makocinka ya kwana da yunwa ya tashi da yunwa kana da hali da za ka taimaka masa ka san da halinsa kuma kana da dama da za ka yi kaki to gobe kiyama sai makocinka ya ce ya Allah wannan fa yana da dama amma ya hana ni alherinsa كمان دعونا حديث مزالا كتبا ليس بالمؤمن الذي يشبع وجاره جائع بس كتب مؤمني بني متمن دزي شي يشاء يقوشي يكون تا أما مكو تنسى يقوانا دا يموا شو أنا بس كتب مؤمني بني كما شو تد مكو تي زنوب سيافي شو تد وصمتان ولا سكي ومكو تابا حديث إمام بخاري أسمي الأدب المفرد ده حديث طبراني ده حديث المقداد ابن الأسود ماذا أن صلى الله عليه وسلم وتلا يتم به صحابي ما يكون زنا سي صحابي تكتي حرام أني الله يا حرم جا ماذا أن الله يا حرم جا سي ماذا أن الله كتي و متن يزنا دما تاقوما ya fi sauki a kan ya yi zina da matar makocinsa mata guda goma ka yi zina da su ya fi sauki a kan mutum ya yi zina da matar makocinsa sai tambaye su ya hukuncin sata suka ce haramun ne Allah ya haramta maza Allah ya haramta sai maza Allah ke cewa mutum ya saci dukiyar mutane guda goma ya sata a gidaje guda goma ya fi sauki akan ya saci dukiyar makocinsa. Saboda makoci gidansa na jikin gidanka, kun san juna, ka san sirransa, ya san sirranka, kuna cuɗanya, kuna cakuɗuwa, ya amince maka, ka amince masa, tukuna ka zo ka haɗince shi, to hatsarin a girma. A cikin adabul mufradin ya zo, aka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ko aka faɗa wa manzon Allah, aka ce ga wata tana ƙiyamul layli da rana, tana azumi, tana sadaka, tana ayyukan alkhairi, amma tana cutar da makotanta da harshenta. Sai manzon Allah ya ce ita ƴar wuta ce, ma'ana wannan halin nata zai kai ta wuta, zai kai ta wuta, ba wai yana nufin ta za ta dawwama a wuta ba ne, wannan halin nata zai kai ta wuta. Sai ka ce ga wata tana a sallan farilla, tana sadaka, amma ba ta cutar da kowa. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ita ƴar aljanna ce. Saboda haka mutum ya kyautata makocinsa da duk abin da zai iya, taimaka masa, fada masa kyawawan kalamu da maganganu, ka ba shi haƙƙin musulmi, sallama da sauransu. In ba ya da lafiya a ji a gaida shi, yana buƙata a taimaka masa, to kuma kada a cutar da shi, kuma kada ka ɗauki sirrinsa ka kai wani guri. Makoci yana da damar da zai samu ya gano sirrin makocinsa. Wani sa'ilin kai da kanka za ka gano, wani sa'ilin yaranka ne za su shigo gidan su kawo sirrin, da yake yara suna shiga ba sallama, duk abin da san gani su zo su faɗa a gidanka, baba gidan su wani fa ga abin da aka yi. Sai ka je majalisa ka zauna ka bada labari, ka ci amana makocinka, ko matarka ta shiga gidan makocinka ta gansa wani yanayi, ta kawo maka labari, ka ɗauki wannan labarin ka kai majalisa, kaya da sirrin makocinka. Irin wannan abubuwa suna faruwa da yawa. To haƙƙin makoci ya fi ƙarfin haka, dole ka rufe masa asirinsa, sirrinsa, kada ka cutar shi. Sannan kuma wani sa'a ne kai baka cutar da makocinka, amma matanka da yaranka suna cutar da shi. Yaranka suna bal su jefa bul a gidansa, su zo su zana katangarsa, su zana motarsa, abubuwa da yawa. Yaranka suna yawa makoci baka magana, to wannan ma abun ya shafe ka. To a kula da makoci sosai. A makoci hatta wanda ba musulmi yana da haƙƙi. Sayyidina Abdullah ibn Amr ibn al-As wajen ya yanka dabba, sai yake fadawa bawansa, idan ka faide dabbar za ka raba, to ka fara baiwa makocinmu ba Yahudi kafin ka fara baiwa su, kafin ka baiwa wasu. Sai almajirai suke zaune suka ce a'a, Allah gata malam, da ba Yahudi kuma za a fara? Yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya girmama mana, ya umarce mu da mu kula da makoci. Sun fahimci umum, amma yau makota ya suke da makotansu? Da kafin shekara 50-60 ba mutane sun haƙƙi makotansu, duk da cewa karantarwa ta addini kaɗan, amma akwai zaman lafiya tsakanin makota da girmama juna. Amma yau saboda an waye, an sa duniya gaba, kullum ana wa'azin, amma makoci yana shakkar makocinsa, makoci yana tsoron makocinsa, makoci bai amince wa makocinsa. Wasu ba sa sallama da juna, wannan ma ya fita ya hau mota ya tafi, wannan ma ya hau su kalli juna, kowa ya kawo da kai. Wai an waye a zama ƴan birni, kar ka shiga harkar ta, ba zan shiga harkar ka ba, wannan ba musulunci ba ne, rayuwar Bature. Ai, ko Bature ya fito yana cewa hello hello morning morning ko? To Allah ya samu dace. Malam yake cewa wal kadhibu, yin ƙarya, wan namimatu da annamimanci, kilahuma dukkaninsu, khullatun zamima, hali ne abin zargi. Zamima ma abin zargi, zamma ya gummu, كلما نقصت أهالي لبيئة زميمة أبن زلي ميك أليه الكذب مجيك أليه مي تعريف كليه تعريف الكذب ايه كمريا باشي با يجيني معناه عدم مطابقة الخبر للواقع متين يفتي سبان أبن لا يأوكو مثالي واني بيزوبا كشي واني يازو كايا سابو أبن لا يتفاروا واني يازو أما كشي واني بيزوبا كايا سابو أبن لا يتفاروا تشيني واتو الكذب قريا ما قريا حرام ني حرام ني الله يا حرام جاء مثلا الله صلى الله عليه وسلم يا حرام جاء كما ذنوبي ني مي جرما حتى اغور ماسو هنكلي واتو قريا ابني ده با اسنسا كوا با اسن قريا كوا مقريشي با اسنسا الادنتي دومي اكو شوتروا يا فدي مغانا ا يدا ا جينا كنتا اكاي كوما با هكا بني yana kawo rigima yana kawo fada tsakanin mutane makarici to shi yasa ƙarya ta zama tun daga cikin halayen munafikai ayatul munafiq 3 alamar munafiki halayen munafiki mazala ya ajisa ba abubuwa guda uku daga ciki idza haddatha kadhab in yayi magana ƙarya ƙarya ce abinda bai auku ba yace ya auku ya bada labari abinda bai auku bai auku ba ko abin da ya auku ya kore Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alaikum bisidq wal zinji wa to gaskiya fa inna sidqa yahdi ila al birr gaskiya na shiryar da mutum zuwa ga da'a in kana fadin gaskiya wannan zai ce maka maka zama to mai biyayya ga Allah subhanahu wataala wa inna al birr yahdi ila al janna kaza mutum mai biyayya ga Allah wanda ka dauki hanyar gidan aljanna wa ma zaza rajul yasduq wa yataharra as-sidq mutum ba zai gushe ba yana fadin gaskiya kuma yana iya kokarin sa ya tabbatar da gaskiya ya nemi fadin gaskiyar yataharra yana kirdado yana kokarin sa ya ga yayi gaskiyar duk abin da yasa gaba duk zancen da zai yana iya kokarin sa ya ga cewa ya fadi gaskiya iya iya wasu حتى يكتب عند الله صديقا اربط اغور الله وان واني صديقي مي يوم غسكتاوا كوم مي يوم فدن غسكيا صيغه المبالغه يتي واياكم والكذب كوي حترا دا ين قريا فان الكذب يهدي الى الفجور دومين قريا كانا كاي متين زوا غفاجيرشي يو كفدي قريا غوبي كفدي قريا سيكا زمتو فاجيري فاسقي وان الفجور يهدي الى النار ما كزمت فاسقي كادو كو هنير وتا وما يزال الرجل يكذب متم بزي غشي با ينا قريا ويتحرى الكذب ينا ايا كوكلن سا يفدي قريا اكا سين وانشا شي ان يموجي باكي ينا دوبا ينا زي سا قريا ان با هكا با هنكلن سا بزي كونتا با ya zama haka hatta yuktaba inda Allah kazzaba har a rubuta a wurin Allah subhanahu wataala wani mai yawan ƙarya ne mai yawan in ƙarya makareci babba haka za a rubuta kaga wannan hatsari ne to yau a rayuwar al'umma musulmi ko kuma barin shi a Najeriya yin ƙarya yin ƙarya ya yake a cikin jama'a a cikin masallaci a yi sallah a cikin masallaci a yi sallan juma'a azumi ba a wasa an wani wa'azi an cika gurin ana tafsiri an cika gurin saboda damuwa da sallah ko ana tafiya ko irin aljum'u baina salatayn ruksa da shari'a ta bayar ma ba a yi lokacin azhar nayi mala ka tsaya mu sallah ka tsaya mu sallah lokacin sallah yayi fa tana ta da hankali amma ka zo je mu'amala mutun yau ya maka ƙarya ka gane ka gano cewa ƙarya yi amma wannan ba zai hana shi gobe kuma ya gyara ba wani mutum ya rantsuwa kan ƙarya wallahi tallahi billahi alladhi la ilaha illa huwa to ya kai matsayin da yanzu mutum mun kuna magana yace wallahi ya fara rantsuwa ka fara samu shakka kenan ya fara rantsuwa da in mutum ya yi maka rantsuwa to ka samu yaqini me gaskiya yake amma yau in kun fa wata harka ta hada ka da mutum ko wata mu'amala ko wani zance in ya fara rantsuwa ka samu yaqini ko ka samu shakka ka samu shakka ni fara rantsuwa ka samu shakka manya da kanana mutum zai zo ya maka ƙarya ya karbi kudinka da sunan bara neman taimako wajen kasuwanci a yi ƙarya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai albayyana bil khiyar ma lam yatafarraqa yace fa in sadaqa wa bayyana masu ciniki guda biyu mai sayar da sayarwa wannan zai sayar wannan zai saya fa in sadaqa wa bayyana in suka faɗi gaskiya suka bayyana komai da komai wannan na sayi shi naira goma wannan na sayi shi naira goma amma yana da matsala kaza wannan na sayi naira goma amma ba mai kyau din bane ba mai kyau din bane wanda kake a'a wannan daban ne sadaqa wa bayyana suka faɗi gaskiya suka bayyana komai da komai burika lahuma fi bai'ihima sai Allah ya samu su albarka cikin cinikin nasu shi wanda ya samu kudin kudin ya masa albarka shi wanda ya dauki kayan yaje zai amfani da shi kayan ya masa albarka ya amfani da shi wa in kadhaba wa katama wa in katama wa kadhaba amma idan suka boye wani aibi ko wajen farashi ya sai shi naira goma ya ce wallahi saboda kai ne malam saboda kai ne wallahi saboda mutunci da ke tsakaninmu naira 20 na sayi shi ko wani sa ne ana yi wannan malamai in ka zo don ba za ka sa kana cewa nawa ne a rage a ƙara ba sai Allah gata malam Allah gata malam malam ai kai namu ne malam ai ku za mu muku sauki yana sayar akan naira 50 amma ya sayar maka naira 100 akwai masu yin wannan ko kaga kaga cuta akan cuta ya cuce ka kuma ya nuna maka cewa ya maka sauki kuma ya nuna cewa ya girma maka cuta akan cuta a kuma malamin da ba zaka ma sunan shi ba yana sayan kaya gurin wani haka kullum ya riga ta mallan ana maka sauki yace bari mu gwada yaje ya gwada wani ashe yana ya ƙara masa kudi da yawa bai sani a kuma kuma yana nuna masa cewa ya masa sauki yace bari mu gwada yaje ya gwada gurin wani ashe cutar sa yake saboda wa in kadama wa kadaba muhiqat barakatu baihima sai Allah ya shafi ya share albarkar cinikin nasu kai cutar ka karbi dukiyar amma sai Allah ya sa maka rashin godiya ya sa maka talauci na zuciya kana ta samu ba godiya hankalinka a tashe kullum kana tara kudin amma hankalinka a tashe ba godiya ga Allah ba ka jin dadin dukiyar dan Allah ya riga cire albarka ko kuma Allah ya jarrabe ka kai cutar ka karbi kudin sai Allah ya tura ma kai da yaranka duk kuna zazzabi ai ta zazzabi kudin ya tafi asibiti kudin ya tafi asibiti kullum kai cuta ka tara kudin ya tafi asibiti Allah ya cire albarka saboda haka wata ƙarya tana da hatsari to yana da kyau mutane su kiyaye wannan ne ba mu samu shiga wanda ni mutu ko wanda ni mutu ba zai ba mu samu damu mu shiga ba lokaci yayi ko to za mu hakura mu tsaya abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya bamu ladarsa gaba ɗaya abinda muka faɗa kuma ya zama da kuskure Allah ya yi mana gaba ɗayan mu Allah ya ba mu izinin amfani, Allah ya ba mu zama lafiya wannan ƙasa ta mu da sauran ƙasashen musulmi waɗanda suke nufin mu da sharri. Allah mu da wuce sarki shiga tsakanin mu da su. La haula wala quwwata illa billah. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.